مهدينا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو إشرين دا تقص قواتا ربيع العوال شكرا تدبو داري هؤود أربعين هجرة مازن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine daidai da 6 ga watan 12 shekara ta 2018 shekara ta miladiya zamu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi namu mai albarka littafin Riyadus Salihin wallafar babban malami Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi Allah ya ji kamalin dirhama dan ba manta ba mana cikin babun fi adabil majlisi wal jalisi wanda a cikin sa kuma insha Allah ta'ala saura hadisi guda uku mun karkare shi zamu tashi ne hadisin Abu Huraira wa an Abi Hurairata radiyallahu anhu qala an karbo wannan hadisi daga sahabi Abu Huraira yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace ma min qaumin babu wasu mutane yaqumuna min majlisin da za su tashi daga wani wajen zama su tattauna su hira su gama abin da za su tashi daga wajen zama kowanne iri ne la yafkuruna Allah ta'ala fihi ya kasance ba su ambaci Allah ba a wannan gurin da suka zauna suka gama abin da za su yi suka tashi illa qamu an mithli jifati himari face sai sun kasance sun tashi ne kwatankwacin sun zauna akan mushen jaki sun gama tattaunawa akai kuma sun tashi shine misalin su jifa ita ce shine kamar gawa ko mushi saboda ka duk mutumin da ya zauna a wannan majalisi ya tattauna ya hirar da zai a cikin wannan majalisi ya gama amma kuma ya tashi daga wannan gurin zaman bai ambaci Allah ba bai tsarkake Allah ba bai girmama Allah ba bai wa Allah tasbihi ba to misalinsa shine misalin mutumin da ya zauna akan mushen jaki ya tashi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce wa kana lahum hasratan hakan kuma zai kasance asara ce babba a tattare da su ranar tashin kiyama idan Allah ya tashi kiyamar sa aka nuna musu irin asarar da suka yi sakamakon wannan zama da suka yi basu ambaci Allah ba to sai mutum ya ci ziyatsa yayi dana sanin wannan zama da yi a wannan gurin zama bai ambaci Allah a wajen ba wannan hadisi rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin al-Imam Abu Dawud ya fitar da shi da isnadi wanda yake ingantacce wannan hadisi shi ma dai irin sauran hadisan da muka wuto a baya ne yana mana bayani ne game da falala ta ambaton Allah subhanahu wataala a guri idan an zauna kamar yadda muka sani ambaton Allah subhanahu wataala abu ne da yake mai girma mai daraja kwarai da gaske sawa'un a wajen zama ne ko ba a wajen zama bane sai dai wannan muna bayani akan ladabin wajen zama shi sa muka kawo shi abin da ya shafi wajen zama kamar yadda muka sani dukkanin ibadu da muke yi gaba ɗayan su kaf babu ibada da Allah madaukakin sarki yake umartar mu yake zan hankalin mu yake kwadaitar da mu akan mu yi ta da yawa kamar ambaton sa wadhakirina Allah kafiran sai ce wadhakirati ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha sai ce zikran kafiran saboda haka ambaton Allah abinda ake so ko da shi ya kasance bakin ka danye ne da yin sa domin idan baka kasance a cikin ambaton Allah ba to shedan yana ƙara kusantuwa kusa da kai yadda kuma zai umarce ka da yin abin da ba daidai ba amma kuma lokacin da bakin ka ya kasance cikin ambaton Allah a lokacin shedan gudun ka yake yi nesa yake yi da kai to kaga a matsayin ka na musulmi ko da ushe kasance bakin ka cikin ambaton Allah yake Allah madaukakin sarki ya samu dace wa anhu wannan hadisi shi ma an karbo shi daga sahabi Abu Huraira anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kala yace ma jalasa qaumun majlisan wasu mutane basu zauna a wani gurin zama ba lam yadhkuru Allah ta'ala fihi ya kasance basu ambaci Allah a wannan gurin zaman da suka zauna ba wa lam yusallu ala nabiyihim fihi sannan kuma basu wa annabin su salati ba a wannan gurin zaman illa kana alaihim tiratu face sai a wannan zaman da suka yi ya kasance musu tawaya ranar tashin kiyama fa in sha'a idan Allah ya ga damar tashin kiyama azabahum zai azabtar da su sakamakon me sakamakon rashin abatan Allah a wannan zaman wa in sha'a ghafara lahum in kuma ya ga dama subhanahu wa ta'ala sai ya gafarta musu rawahu tirmizi wa qala hadithun hasan wannan hadisi al-imam at-tirmizi ya fitar da shi a cikin sunan nashi mai ce hadisi ne da yake mai martaba ta hasan to malamai suka ce abinda zai iya shiga cikin ambaton Allah idan kuka zauna akwai abubuwa da dama abin yana da fadi idan kuka tattauna abin da ya shafi karatun alqur'ani ko wata aya kun ambaci Allah idan kuka tattauna abin da ya shafi hadisan annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi kun ambaci Allah idan kuka tattauna akan abin da ya shafi wata aya daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki shi ma kun ambaci Allah madaukakin sarki ina fata an fahimta yanzu misali kamar yadda muke cikin yanayin sanyin nan za ku iya tattaunawa akan abin da ya shafi kaga sanyi din ne daga cikin ayoyin Allah subhanahu wataala di yadda mutum ya kai ga rashin san sa sai ya same shi saboda lokacin sa ne wannan sanyi din ne daga cikin me ayoyin Allah madaukakin sarki yanayi ne da Allah yake juya shi daga wani zuwa wani da ana zafi yanzu kuma sanyi ya shigo saboda haka ku zauna ku tattauna ku ambaci ɗaya daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki kauniya wannan shi ma ambatan Allah ne malamai suka ce insha Allah ta'ala kun shiga cikin masu ambatan Allah saboda haka ambatan Allah baya tsayawa kadai akan ka ce subhanallah walhamdulillah ko abin da ya kama da haka wannan shine ambatan Allah da yafi amma wancan shi ma insha Allah ta'ala ya shiga cikin karkashin abin da ake kira da ambatan Allah wa anhu wannan hadisi shi ma na karshe a cikin wannan babi an karbo shi ne daga sahabi Abu Huraira yarda Allah ta kara tabbata a gare shi ar-rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala daga manzon tsira Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace man qa'ada maq'adan wanda ya zauna a wani gurin zama lam yadhkurillaha ta'ala fihi bai ambaci Allah subhanahu wataala a wannan gurin zaman nasa ba kanat alaihi min Allah tiratu wannan zaman zai kasance a tawaya a gare shi a wajen Allah madaukakin sarki ranar tashin kiyama ومن اضطجع مضطجعا wanda duk ya kwanta ko yake shingida a wajen kwanciya ko wajen kishingida la yadhkuru Allah ta'ala fihi bai ambaci Allah a wajen wannan kwanciya ta sa ba kamat alaihi min Allah tiratun wannan kwanciya ta sa za ta zamto masa tawaya a wajen Allah subhanahu wataala ran tashin kiyama wannan hadisi idan ba ku manta ba mun gabatar da shi a baya ko a farko babu malaita rawahu abu dauda al-imam abu dauda ya fitar da wannan hadisi wa qad sabaqa qariban wannan hadisi ya gabata a ba dadewa wa sharahna at-tirata fihi malaita kuma yin sharhin abinda kalma at-tiratu take nufi wanda muka ce shine me tawaya ko asara ko yawwa to wannan shine karshen babin da malam ya kulla akan zama a wani gurin zama da kuma ladabi na shi kansa abokin zama wanda an kawo hadisi da dama a cikin babin Allah subhanahu wataala ya sa mun kiyaye su kuma ya ba mu ikon aiki da abinda muka ji a cikin wannan babi kai tsaye sai mu shiga cikin babi na gaba malam yace babur ru'ya wa ma yata'allaqu biha babin da zai bayani game da mafarki da kuma abinda yake rataye da shi mafarkin galibi idan aka ce mafarki wani kawai abinda yake dauka wani shirme ne ko wani shiriri ta ne kawai da mutum zai gani a bacci ya tashi ya ci gaba da harkokin sa haka ne ko galibi abin da yake dauka a cikin mafarki kenan wanda mafarki kuwa matsayin sa da kima sa ta wuce haka dan shi mafarki da muke gani daya ne daga cikin alamu ko kuma yanki na annabta kamar yadda hadisin da zai zo a gaba insha Allah ta'ala zai karantar da wato ƴan uwa duniyar mafarki duniya ce mai zaman kanta kamar yadda wannan duniya ta take ita ma mai zaman kanta yanzu mutum zai ga a mafarki na wani abin wanda shi a rayuwarsa ma bai taba zuwa inda ya gani a cikin mafarkin ba kuma zai tashi ya bada labari babu wanda zai kareta shi a lokacin ko da yake kwance a baccin nan fa gashi a kwance a cikin ɗakin sa akan tabar masa ko akan katifar sa haka ne amma a lokacin kuma sai mutum ya bada labarin abinda ake a Saudi Arabia yace ai gashi ne ya ganshi a Saudi Arabia ya sa ihrami yana labbaika Allahumma labbaika ba haka bane idan ka tashi ka bada labari wanda yake kusa da kai zai ce ƙarya kake ba zai ce ƙarya kake ba kuma kai ma a lokacin da kake faɗan maganar ka san kaga kan naka a can da gaske a lokacin kuma kana ina kana kwance akan shimfiɗa kana bacci to ashe kaga wata duniya ce mai zaman kanta yadda wannan duniyar tamu take waqi'a mai zaman kanta ita ma mace yake ne kamar yadda kuma idan ka mutu zaka koma rayuwa wata duniya ita ma mai zaman kanta ita ce duniyar barzakh alamul barzakh an fahimta wanda wani wata gada ce tsakanin duniya da lahira wanda kowa sai ya bita idan mutum ya bar duniya kafin ya je lahira akwai barzakh da zai je shine rayuwar kabari ko an binne ka ko ba a binne ka ba kowace irin kowane irin yanayi ka ba ka mutu dole ne zaka wannan rayuwa ta barzakh rayuwa ce mai zaman kanta daga nan kuma sai rayuwa mafi girma ita ce rayuwar lahira wacce ba ta karewa har abada Allah ya ba mu rabo a cikin ta to bacci shi ma rayuwa ce mai zaman kansa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya tsara dan ya nuna maka cewa bayan wannan rayuwar da kake ciki akwai wata rayuwar da zaka shiga ta daban wacce ba irin wannan bace yadda ka san rayuwarka ta bacci ba irin taka ta duniya bace to haka rayuwar da zaka je ka tara a gaba ita ba irin taka ta duniya bace shi yasa mafarki a addinin musulunci ya bashi ihtimami sosai da sosai ya bashi kulawa hadisai masu yawa sun tabbata domin bayani akan abin da ya shafi mafarki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kawo mana rabaraban mafarki guda uku a cikin hadisi ingantacce yace mafarki guda uku ne akwai mafarkin da yake sunan sa ar-ru'ya shine yace ar-ru'ya min Allah zamu zo hadisin a gaba insha Allah ta'ala ma'ana kyakkyawan mafarki kenan shi kyakkyawan mafarki daga Allah subhanahu wata'ala yake an fahimta wata bushara ce da Allah subhanahu wata'ala yake nuna maka kai ka gani da za ta same ka a gaba ko kuma a nuna maka kaga wani abu na alkhairi da zai samu dan uwanka an fahimta mafarki ne zaka ga wani abu alkhairi da zai same ka ko zai samu dan uwanka to ta hanya ta daban ba lalle kaga abin akamannin da zai faru ba a duniya a'a zaka iya samu an karkata shi idan ka samu wanda ya fassara mafarki sai ya ce maka ya baka za alkhairi ne gashi amma dai abin da nake so in kai mu zuwa gare shi shine mafarki kala ko kuma kashi na farko shine mafarkin da yake alkhairi ne ga wanda ya gani ko kuma wanda aka gawa ba kai ke mafarkin ba wani sai mafarki ya ganka a cikin wata kyakkyawa kama ko abin da ya kama da ka bushara ce Allah madaukakin sarki yake maka ta hanyar wannan mafarki da dan uwan kai akwai mafarki na biyu shine ake ce masa al-hulm shine mafarkin da shedan zai zo ya rikita ka ya sa maka tsoro ya firgita ka shine ake ce masa tahzinu shaytan kawai shedan zai hana ka bacci ne kai mafarki ga wani katan gine nan ya rugozo maka kawai sai ka tashi kana ihu wayo Allah na kana cikin bacci ba ai ana yi duk wannan sharrin shedan ne kawai kai mafarki gashi nan an biyo ka da gudu kai mafarki ko na fada gashi nan ana sassara maka jikinka da adda ko abin da ya kamata ka duk dai wani abu na tsoro gashi nan miciji ya biyo ka ko kare ya biyo ka ko wani abu ya kama ka haka to duk wannan shedan ne yake so ya tayar maka da hankali ya firgita kai hana ka zaman lafiya to shi irin wannan farki ana kiransa al-hulm zamu zo mu ji maganin sa insha Allah ta'ala ya ake a kauce masa sannan akwai nau'i na uku shine hadithun nafsi shine kawai zancen zuciya shi ma mafarki ne me ka kwana da shi a cikin ranka me yafi damun ka wace irin cuta kake ciki me zaka yi gobe da safe wannan abin saboda sa shi din da kai a ranka sai ka rinka ganin sa a cikin bacinka an fahimta to shi wannan bashi da wani ta'abiri ba shi da wani irin kawai shirme ne na mafarki ba shi da wata fassara ba a wani fassara shi haka kawai yanzu misali gobe kana da jarabawa karfe 9 da ka kwanta bacci sai kai mafarki ga kana exam hall an kawo maka question paper ka zauna kayi tagumi ka rasa yadda zaka yi ta an fahimta kaga wannan hadisin nafs ne kawai abinda ranka yake raya maka ne ba haka bane aurarka saura sati guda sai ka rinka farki ga kanan a filin dauran aure ga makada nan ga maroka nan ga abokan ana ta gagge sa sai ka tashi kawai sai ganka akan katiba ka a kunci wannan hadisin nafs ne ina fata an fahimta baka da lafiya kanka yana ciwo ko kuma ka kwanta da mura sai ka rinka mafarkin kankara ko ruwan sanyi ko abin da ya kama da haka wannan abin da yake damun ka ina fata an fahimta ko kuma yanayin yadda ka kwanta misali idan ka kwanta a gurin da yake akwai zafi kwarai da gaske sannan ga duhu galibi masana suka ce mafarkin da mutum yake kan ya farki marasa kyau akwai zafi zafi ya dame ka sannan mai biyo zan ga duhu da ka kwanta sai ka rinka mummunan mafarki me yasa sakamakon yanayin da ka tsinci kanka a ciki shi yake jawo wannan ina fata an gane haka nan idan ka samu yanayi mai kyau ana zafi sai ka samu daki ga AC ga komai ga wadata sannan ka barar raje a waje guda ga kanan kai kadai ba takura maka ba to sai kana mafarki mai dadi ba haka bane yanayi ne duk wannan hadisin nafsi to haka annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi ya raba mafarki guda uku sannan malamai sun raba mafarki gwargwadon wanda yake mafarkin suka ce mafarki gwargwadon wanda yake yi akwai mafarkin annabawa ina fata an gane mafarkin annabawa Allah subhanahu wataala ya sanya shi gaskiya ne gaba dayan sa dukkan mafarkin annabi gaskiya ne dan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce idanuwa na ne suke bacci amma zuciya ta a farke take shi sa duk abinda annabi ya gani a cikin baccin sa gaskiya ne tabbatacce ne kada kuma ta da mafarkin annabi Ibrahim ko ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka mai annabi Ibrahim ya ce inni ara fil manami annabi Ibrahim ya ce da ɗansa annabi Isma'il na gani a cikin bacci na ina yanka ka ya ce fanzur ma za tara me ka gani mai wannan yake nufi annabi Ibrahim ya ga umarnin Allah ne a cikin me a cikin bacci kada ku manta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shima yake ba mu labarin cewa farkon nan Aisha take ba mu labarin cewa farkon abin da aka fara saukowa da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na wahayi farkon abin da ya fara zuwa masa shine ar-ru'ya saliha a wata rayu kuma ar-ru'ya as-sadiqa ma'ana mafarki a nagari kuma farki na gaskiya sai take cewa fa kana la yara ru'ya illa ja'at mithlu falqi sabai annabi ya kasance baya ganin mafarki face sai mafarkin ya zo masa tamkar hasken asuba duk abin da annabi ya gani sai ya ga abin ya fara a zahiri ina fata an fahimta thumma hubbiba ilayhi al-khala daga baya kuma sai aka sanya masa san kebancewa shi ne ke tafiya ga ina gharu hira ya je yayi me yayi ibada saboda haka farkon abin da ya fara zuwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na bushara annabta shine mafarki mai kyau kada kuma ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da aka yi masa sihiri Allah madaukakin sarki ya warkar da shi ne ta hanyar me mafarki lokacin da ya kwanta ai mun ta ba kawo hadisin anan ko lokacin da ya kwanta mala'iku biyu suka zo suka tsaya daya kansa daya a kafarsa suka tattauna akan abin da ya shafi sihirin da karshe kuma sihiri yayi me ya warware a mafarki sai ga yawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abin da zai yi wani ne ya maka sihirin ya binne a waje kaza ga kuma abin da zaka karanta sihirin ya lalace annabi ya tashi kuma ya aikata nan da nan sihirin ya lalace ashe kun ga sihirin annabi menene gaskiya ne haka nan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da aka yakin za a yakin Uhudu kafin a fara yakin yayi mafarki cewa takobinsa ta tsage ko kuma a ce ta wani waje daga cikin takobin a wajen kaifinta ya dakushe ya dan tsage haka sannan kuma ya ga wata saniya ana yanka ta to lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tashi sai ya fassara wa sabban sa mafarkin nan da cewa abin da zai faru shine ɗaya daga cikin makusantana na jini na ɗan dangi na za a kashe shi a wannan yaƙi na Uhud abu na biyu kuma da yawa daga cikin sabbai na za su yi shahada ina fata an fahimta me alakar tsagewar takobi da kashe ɗaya daga cikin danginsa me alakar yanka saniya da shahadar da yawa daga cikin sabbansa shine sai malamai suka ce tsagewar takobi saboda takobi ita ce abinda mutum yake kare kansa da shi da kuma danginsa an gane tunda aka samu ta tsage to ɗaya daga cikin na jikinsa ne na jininsa Allah madaukakin sarki zai ɗauki shi shine a wannan yaƙi kuma sayyidina Hamza ya yi shahada ba haka bane haka ne abu na biyu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga ana yanka saniya wannan saniyar da ake yankawa sai kasance saban sa da yawa sune ya ci shahada fassara wannan shine saniya ko da Bahaushe na ce mata nagi da yaki goma babu komai a jikinta na yarwa ba haka bane saniya dabba ce mai albarka komai nata ana amfani da shi to su waye a lokacin mutanen da suka fi kowanne mutane amfani a cikin mutane sune sahabbai ina fata an fahimta to annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya fassara wannan mafarki da cewa an za a kashe da yawa daga cikin sabansa sai dai kasance wajen mutum 60 ko 70 daga cikin sabansa sun yi me sun yi shahada saboda mafarkin annaba menene gaskiya ne hakanan annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi kamar yadda Aisha take ba mu labari cewa ya gaya mata cewa mala'ika Jibril ya zo masa a cikin bacci da wani kyalle wanda yake na alhariri da hotanta cewa wannan ita ce matarka an bayyana annabi yake ba ta labari idan ya tashi sai ya ce to wannan al'amari da ya ubangiji idan gaskiya ne Allah ka tabbatar min da shi da ƙarshe kuma sai ya ga ashe ma yar gidan aminin sa ce abokin sa sayyidina Abubakar Siddiq da a cikin mafarki annabi ya ga wannan saboda haka nau'in mutane da suke mafarki sune annabawa dukkan mafarkin da annabi ya menene gaskiya ce sai nau'i na biyu sune nagartattun bayi salihai mutanen kirki muminai kenan su kuma mafarkin su mafi yawancin sa gaskiya ne ba duka ba kusan kace 80 to 85% gaskiya ne mafarkin su ina fata an fahimta in ka dauko tun da kan sahabbai abin da ya sauko kasa kasa haka suke kadan daga ciki zaka iya samu mafarkin su ba gaskiya bane me yasa mafarkin su mafi yawa ya kasance gaskiya saboda nesa da suke da shedani an fahimta galibi mutanen kirki sun yi nesa da shedani saboda me ambatan Allah da kuma kusancin sa da ibada ga Allah madaukakin sarki sai sa shedan yake gudun su to shedan baya zo musu a mafarki kamar yadda yake zo ma ko yake zo mu makallancin hadisi na Abdullah ibn Zaid ibn Abdurrabbih wanda wannan kiran sallah da muke Allahu akbar zuwa karshe an same shi ne yan kwata hanyar mafarki ba haka bane asali lokacin da ake so a samo da hanyar da za a rinka tara mutane domin a rinka sallah a waje guda sai mutane suke bada shawara wani ce a rinka hura wuta da ka hango hayakin wuta balbal tana ci to sai ka fito lokacin sallah yake nan ce a'a ai kuma sai a zama su bauta wuta kenan sai ka ce wasu majusa wani ce to a samu kararrawa a rinka bugawa nace a haba da Allah duk da aka kawo shawari ba sai manzon Allah ya ce ku tashi ku tafi Allah madaukakin sarki zai taga al'amarin sa washe gari sai ga wannan sahabi Abdullahi ibn Zaid ibn Abdurrabbih ya tojan annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yana farin ciki ya rasulullahi ya bayan na kwanta na ga wannan mutum yake gaya min cewa ba na shariyar da kai bisa abin da yafi wancan abin da kuke za ku yi alkhairi ma yace gaya mu yace sai koya mai kiran sallah daidai wadida amma farki ya gani yan uwa kuma annabi ya tabbatar da shi ana gama ka sai ga sayyidina Umar yace ya rasulullahi ni ma nayi irin mafarkin da wancan bawan Allah yi shi ma an ga masa irin kiran sallah irin na wannan to ashe kun ga kiran sallah ma da muke a tanya mai aka same shi mafarki amma kuma kada ku manta fa shi wannan mafarki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi endosin din shi ba haka bane yawa kada wani ya ce shi ma na gari ne in zai yi mafarki sai zai zama shari'a an fahimta shi wancan annabi ya tabbatar da shi sai zama to me shari'a amma kai na kawai zai tabbatar da shi yanzu babu ko to sai ka rike kayanka shari'ar da annabi zai da ita insha Allah ta'ala ta shiga tab babu abin da zai ƙara shiga cikin ta hakanan akwai Abdullah dan Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu yake cewa lokacin da yana saurayi kafin yayi aure yace yana sha'awar shi ma ga mafarki da ba annabi labari ya bashi fasarar abin da mafarkin sa me yasa saboda kusan ko da yaushe da ake sallar asuba annabi yakan jiyo wanda ya mafarki daga cikin sabansa sai ya gama sai annabi ya fassara masa mafarkin sa kun san babu wanda yake annabi ya fassara mafarki sallallahu alaihi wasallam ta wajen sa babban aminin sa sayyidina Abubakar Siddiq ya dosana shi ma yana daya daga cikin wanda suke ta'abirur ru'ya fassarar mafarki yace sai nake cewa a raina to ni ko babu alkhairi a tattare da ni ne gashi na mutane kullun sai su mafarki zo su bada labari ni kuma naki har yanzu sabai ba yan cewa bane in ba ka ba sai zo ƙarya bai ce shi ma yayi baya haka yace bayan nan da ya kwanta bacci sai mafarki yace kamar wasu mala'iku sun zo sun dauke shi guda biyu daya anan daya anan sai rike shi suka tabar da shi sai suka ji wutuwa ta wata rijiya ko wani rami wanda wuta ce tana ci balbal yace ya ga wasu mutane a cikin wani wuta wanda ya san su yana gan haka sai ya fara a'udhu billahi minan nar a'udhu billahi minan nar ya fara neman tsari da wuta sai suka ce masa kwantar da hankalinka kwantar da hankalinka yace da asuba kawai sai yana tashi bai zame ko ina ba sai wajen yaya sa Hafsa mata ce kuma ta Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi ba dan gida bane kenan dan gida ne kawai sai bada labari yace ga abin da ya gani Annabi yana shigo yace to ga abin da Abdullahi yace ya gani manzo Allah yace ni'mar rajulu Abdullah law kana yusalli bil layl yace madalla da mutum irin Abdullahi dan Umar ina ma yana sallar dare dan sa Salim yake cewa tun daga lokacin Abdullahi dan Umar baya bacci sai dan kadan tun da ya ji Annabi ya ce ina ma yana sallar dare yana kiyamul layl yace daga lokacin ya daina bacci sai dan kadan shikenan an gama bacci kenan to haka akwai misalin irin wannan galibi su mutanen kirki mafarkin su menene gaskiya ne sannan sai kuma waɗanda su ba annabawa ne ba mutanen kirki bane su ma kala biyu ne akwai wanda su khaladu amalan salihan ne wa akhara sayyi'an ina fata an fahimta su dai ga sun ana dan can dai a dan buga nan kuma an sallah tayi kuma aje a sallah ce to Allah na tuba a dan istighfari biya ka an fahimta ana yin can din ana yin nan din to su irin wannan galibi za ka ga kusan a ce 50-50 wani lokaci idan shedan din ya buga su na a mafarki mutun ya tashi a jigace wani lokacin kuma sai ya mafarki zama to gaskiya suna yin haka sannan yanzu misali ko da mutanen kirkin za ku ga wani lokaci suka danyi mafarkin da yake a buga fi ahlam akwai sabi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi imam muslim fitar da hadisin a cikin sahihinsa ina fata an gane yazo ya samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya rasulullahi na yi mafarki an fille min kai an sare min kai wai kuma kan ya fita da gudu sai bin sa nake hadisi yana cikin sahih muslim annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kada shedan ya rinka wasa da kai ka zo ka rinka bada labari ce ka daina sai annabi ya ce wannan mafarkin nasa menene wasan shedan ne an fahimta ashe ba irin mafarkin da yake na gaskiya bane kenan to kun ga ko da mutanen kirkin ashe shedan yakan yi musu me irin wannan wasa idan kuma mutanen banza ne mutum banza ne wanda fasikancin sa ya fara jaya akan kirkin sa to shi kuma galibi mafarkin sa wannan shi kuma ba gaskiya bane ƙarya ne an fahimta su ma kuma ba a kore musu mafarkin gaskiyan gaba ɗaya akan dan samu dan kadan amma ba shi ne yafi yawa ba Allah ya sa an fahimta sannan dan uwa abinda ake fata a gare ka shine duk lokacin da kai mafarki idan na alkhairi ne duk zamu zo mu ji su insha Allah ta'ala idan na alkhairi ne to babu laifi ka gode wa Allah madaukakin sarki sannan ka samu wanda yake son ka ko kuma malami ko wanda zai maka nasiha ka gaya masa ina fata an fahimta la tukhbir illa ala alimin aw nasihin aw muhibbin ko dai malami ko wanda yake son ka ko kuma wanda zai maka nasiha amma kada ka je ka zauna a majalisa kana bada labarin mafarkin ka zamu ji illarsa idan kun farkin da kai ba ne daidai bane dama shi ba a so ka bada labarin sa zamu zo majalisa da binsa akaba insha Allah ta'ala saboda al-imam Abu Dawud ya fitar da hadisi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa ar-ru'ya ala rijli ta'irin ma lam tu'bar fa idha 'ubirat waqa'at annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace mafarki yana rataye ne a kafar tsuntsu me ake nufi da wannan abin da yake rataye a kafar tsuntsu tsuntsu ba yawo yake ba a sama ko ina zai iya faduwa to sai yace matukar ba a fassara mafarkin ba da an fassara shi kuma zai afku ma'ana idan kai mafarki kaje kace a fassara maka ka samu wani bagidajin wanda bai san abin da yake bai fassara maka sharri to sharrin nan ba zai fada kanka dan uwa ko da ba daidai ba Allah ya sa an fahimta saboda haka idan kai mafarki ba ko ake zuwa a gaya ba ko da na alkhairi ne ba ko ake zuwa a gaya ba shi kansa fassarar mafarkin uwa ilimi ne mai zaman kansa ilimi ne mustaqilli mai zaman kansa wanda malamai suna za su koyi shi kamar yadda na gaya muku annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a wannan al'umma shine malami na farko da ya fara fassarar mafarki wata rana idan sahabbai sun kawo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mafarki sai dan Abubakar yake kanciya rasulullahi bani na fassara sai wanda Allah ya ce bismillah sai ce rasulullahi ni abinda na fahimta a farkin nan shine kaza da kaza da kaza da kaza nayi daidai sai annabi ya ce masa asabta fi ba'din wa akhta'ta fi ba'din wani bangare kai daidai wani bangare kai kuskure to tun anan manzon Allah tsira da aminci tsaya tabbata gare shi malamai suke cewa ya fara koyawa sayyidina Abubakar fassara mafarki daga cikin tabi'a ko babban malami Muhammad ibn Sirin shi ma ɗaya ne daga cikin malaman da suke fassara mafarki wanda akwai littafin ma da aka rubuta ana jingina masa wanda aka sama suna tafsirul ahlam tafsirul ahlam to amma ɗan uwa duk irin wannan littafin da ake rubutawa ko wani wasu fa yanzu zamani ya kai mu da mutun ya farki sai ya dauko waya sai ya duba Google waje ga fassara mafarkin din saboda Allah malamai suka ce fassara mafarki akan dubi zamanin da mutun ya mafarkin da waye ya mafarkin kuma akan meye mafarkin mutum bi za su zo maka da mafarki iri daya idan kai ka san yadda ake fassara mafarki zai kasance fassara kowane daban da dan uwansa kuma mafarkin din iri daya ne an gane saboda haka ana duban da yanayin wanda ya mafarkin akan meye mafarkin kuma a wani lokaci mafarkin kama a fassara masa amma hatta kai ana rubuta littafi kowane fassara mafarki kai duk ya zama shin fassara mafarki mafarkin ya zama wani constant abu idan kai kawai yana nan a yadda yake ba zai canza ba to wannan kuskure ne ɗan uwa kuskure ne insha Allah ta'ala saboda haka dukkanin mafarkin da ka sake aka fassara maka shi to zai afku kamar yadda yake ko sharri ne sharrin zai bi ka haka malami suka faɗa haka hadisin kuma yake nuna matakar ba a fassara shi ba yana rata a kafa tsuntsu amma da an fassara shi zai afku ne saboda haka mu daina rawar jiki akan idan kai mafarki dole sai an fassara maka mu daina wannan rawar jiki Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan ɗan muqaddima ce kawai mu shiga cikin babu bari mu ji hadisan da babin ya kunsa Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon fahimta qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar daga cikin ayoyin Allah madaukakin sarki da suke nuna wahdaniyar sa da izzar sa da buwayar sa shine manamukum bil laili wan nahari bacci da kuke yi a cikin dare da kuma yini wanda a wannan baccin naku kuke yin me kuke yin mafarki to ɗaya daga cikin abin da yake nuna Allah madaukakin sarki ya buwaya a cikin mulkin sa shine yadda ya sanya wa mutane bacci suke yi kuma su tashi sai kasance lokacin baccin da ya kasance kamar lokacin da mutun zai huta ne kaje ka kai ka kawo kai kasuwanci kaje aiki kai kaza da daddare sai ka zo kwanta ka huta waja'alna al-laila libasa waja'alna nawmakum subata وعن ابي هريره رضي الله عنه قال ان كربو daga abu huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi yace sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yana cewa lam yabqa minan nubuwati illa almubashirat baba abin da ya saura a cikin annabta mubashirat ne kuma mubashirat a bi fathi shin ko bi kasriha yawa babu abin da ya saura daga cikin annabta bayan wucewar manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai al-mubashirat sai busharori qalu sai sabai suka ce wamal mubashirat ya rasulullah ya manzon Allah menene busharorin da kake nufi qala sai yace ar-ru'ya as-salihah shine kyakkyawan mafarki ina fata an fahimta annabi yace bayan wucewa annabta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shine dama annabi ne karshe ko ma kana muhammadun aba adam mirjalik walakin rasulullahi wa khataman nabiyina bayan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi babu sauran annabta haka ne ko to tunda babu sauran annabta sai me shine sai manzon Allah yace sai busharori da za a rinka yi mu'minai a cikin baccin su sai sabai suka tambaya me kake nufi da bishara sai yace shine ar-ru'ya as-salihah ko ar-ru'ya asali haka ne shine nagartaccen mafarki da mutum zai nuna masa wani abu na musamman ya gani rahu al-bukhari wannan hadisi imam al-bukhari ya fitar da shi wa anhu wannan hadisi shi ma an karbo shi daga sahabi abu huraira yarda Allah ta kara tabbata a gare shi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala hakika manzon Allah tsira da aminci su kara tabbata a gare shi yace idza qtaraba az-zaman idan zamani ya kusanto al-qiyama ta kusa lam takad ru'yal mu'mini takdhibu da wahala mafarkin mu'mini ya kasance ƙarya ne an fahimta kun ji nau'in mafarkin mu'mini da na gaya muku ko annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idan alkiyama ta kusa zamani ya kusanto to da wahala mu'mini ya mafarki ya zamto ƙarya ne wasu daga cikin malamai suka ce saboda ƙarshen duniya zai kasance fasikanci ya yadu mutanen manza sun fi mutanen kirki yawa sai kasance mutumin kirki ba shi da wanda zasu zauna su hira masa ɗebe mai kewa da ka zauna sai a ce ai kai ustazi ne sai aya sai hadisi saboda ka ba mu zauna da kai ba saboda ka sai kasance babu wanda zasu tattaunawa mata kirki su ibe masa kiwa to sai Allah madaukakin sarki ya ɗebe masa kiwa da kikkiawa mafarki an gane sai rinka yin kikkiawa mafarki wanda duk abin da zai gane zai kasance gaskiya ne wa ru'yal mu'mini juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ƙara cewa mafarki da mu'mini yake yi to yanki ne daga cikin yanki 46 na annabta ina fata an gane me ake nufi da wannan yan uwa abinda ake nufi da yanki na annabta zai kunshi abubuwa guda biyu abu na farko akwai labarin gaibi da annabawa sukan bayar ko abin da ya wuce can baya wanda kai da ake baka labarin baka san shi ba shi ma annabin da yake baka labarin baya nan lokacin da aka yi amma sai ka ji yana baka labari kamar yanzu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana ba mu labarin adawa samudawa mutanen annabi ibrahim mutanen annabi musa tun kafin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya zo duniya mutanen sun zo sun wuce ba haka bane ya aka yi sani Allah subhanahu wataala ya bashi labarin abin da ya faru ko kuma a bashi labarin abin da zai zo a gaba kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake ba mu labarin cewa karshen duniya abu kaza zai faru kuma sai ya ga ya faru karshen duniya abu kaza zai faru kuma sai ya faru ko kuma gaba daya ma ya baka labarin abin da zai faru idan Allah ya tashi kiyamar sa za a je wajen siradi za a tsallake siradi akwai tafki duk waɗannan abubuwan za ku ga waye ba mu labarin su manzon Allah ne tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ina fata an fahimta sannan abu na biyu abin da ya shafi annabta shine akwai shar'antawa abin da ake nufi da shar'antawa shine yi da bari shine shar'antawa ko duk abin da ya shafi shari'a za ka ga yi ne da bari yi sallah yi azumi yi zakka yi gaskiya yi kaza bari kada kai ƙarya kada kai munafinci kada ka saba Allah ba haka bane duk abin da yake na shari'a waɗannan abubuwan guda biyu ne to abin da ake nufi da yanki 46 na annabta wanne ake nufi da ciki daga ciki ɗaya ko na biyu idan kun fahimce ni annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace mafarki kyakkyawa na mumini yanki ne daga cikin yanki 46 na annabta to wanne ake nufi shin ba da labarin wani abu da bai zo ba ko kuma wanda ya wuce ko kuma abin da ake nufi da shi shine shar'anta wani abu shine abin da baka sani na farkon ina fata an fahimta wani abu ne wanda kai baka san da shi ba zai faru Allah madaukakin sarki sai ya tsinkaye da kai a cikin mafarki sai ka san shi ba haka bane shine ai busharar wani abu ne zai samu na alkhairi zai samu dan uwanka wanda kai baka sani ba gaibi ne amma sai Allah ya tsinkaye da kai a cikin mafarki ya nuna maka sai ka gani ka bada labari kuma sai ka ga abin ya faru haka ne ba wannan ba gaibi bane gaibi ne amma idan da mutum zai mafarki ya ce mana an bashi wani sabon zikiri ko ta sabon addu'a ko an bashi sallah ta shida ba biyar muke yi ba sai ce to an ƙara daya mafarki na gani annabi ne bani za mu yadda da shi ina fata an fahimta ai ko ashe kun ga wanda ake nufi a ciki na farkon ake nufi ba na biyu ba duk abin da ya shafi at-tashri' babu shi duk wanda ya mafarki ya ce an bashi wani abu sabo to wannan ƙarya ne dajjal min ad-dajjal saboda Allah madaukakin sarki ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islama Allah ya ce addinin nan duka ya cika shi tab baya dauka kari baya dauka dadi baka isa ka rage ba kamar yadda kuma baka isa ka kara wani abu ba saboda haka wancan ake nufi Allah ya sa an fahimta yawa muttafaqun alayhi wa fi riwayatin a cikin wata riwaya kuma annabi tsira da aminci sai ya tabbata a gare shi ce asdaqukum ru'ya asdaqukum hadithan annabi ya ce wanda mafarkin sa yafi zama gaskiya a cikin ku shine wanda yafi ku gaskiyar zance ina fata an fahimta duk mutumin da yake makareci ne to galibi mafarkin sa ƙarya ne duk wanda kuma zancen sa mafiya gaskiya ne to wannan kuma an fi sa rai mafarkin sa ya zama to gaskiya ina fata an fahimta saboda kan kana so ka rinka mafarki na gaskiya sai ka rinka gaskiya a cikin maganganun ka in zaka faɗi biyar uku ƙarya biyu gaskiya to kuma wannan Allah ya kiyaye wa anhu wannan hadisi shi ma an karbo shi daga Abu Huraira qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam dan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace marra'ani fil manami wanda duk ya ganna a cikin bacci ku tsaya ku ji abinda manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa sallam yace wanda duk ya ganna a cikin bacci a mafarki fasayarani fil yaqzati zai gani a farke zai gani a farke amma a duniya ga annabi malamai suka ce sai dai a tashin kiyama ina fata an fahimta yawa wasu kuma suka ce abinda ake nufi shine to ya gasgata wannan ganin nawa da yi kamar ni ya gani kamar yadda zamu zo mu ji a gaba an fahimta saboda idan ka ce a lahira mumini zai ga annabi ai mutane da yawa wanda ba su yi farki da shi ba su ganshi a lahira indai mumine ne ba haka bane duk zamu ga annabi insha Allah ta'ala a lahira sallallahu alaihi wasallam ba haka bane yawa to suka ce abinda ake nufi shine ka gasgata abinda ka gani kamar shi ka gani a zahiri aw ka annama ra'ani fil yaqza kun ji ba wannan ruwaya sai ce ko kuma abinda marwacin hadisi yace shine ko kuma annabi cewa kamar ya gani a farke ido da ido la yatamassalu ash-shaytanu bi gaba ta bi sai annabi yace saboda shaydan baya kamanceceniya din ina fata an gane shaydan baya kamanceceniya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mafarki da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani abu ne da Allah madaukakin sarki yake karrama bawa da shi saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah ya kare a shakhsiyarsa shaydan bai isa kamanceceniya da yace fito mutum ba me yasa saboda in ba haka ba sai shaydan ya fito mutum a matsayin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bashi wani abu sabo ba haka bane sai shaydan yayi me ya lalata addinin ya cakuɗa addinin ka san bambance gaskiya da wanda ba gaskiya ba to sai malamai suka ce idan kaga annabi tsira da aminci tsara tabbata kamar yadda Muhammad ibn Sirin yake faɗa idan mutum yace mana ya ga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin mafarki sai mu ce sifhulana wasafa mana shi ya yake sai ka ce ai naga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani dogo tsakalele sannan ga gashin baki guzun mu misali ga kaza sai mu ce to ƙarya kake ba annabi ka gani ba shaydan ne ina fata an fahimta shi sai ya kamata ka je karanci sira ka san siffofin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a wanda suke khalqiya na halitta kaga yadda annabi yake tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan kuma kace kaga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi madaidaici mai rotaccen goshi mai kaza muka ji siffa irin ta sai mu ce to manzon Allah ka gani sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta saboda haka shaydan ya kama da annabi ne exactly iri ɗaya shine abin ba zai yi ba amma shaydan sai je bai samu kamar wani sai ya ce maka shine annabi ina fata an fahimta ba ana yi ba hatta a zahiri ma ba kwanakin baya bidiyo yake ta yawo ba na wata yarinya mai cewa ta ga annabi ya dora kansa akan cinyarta ko ba gani ba baka gani ba da Allah anan garin bidiyon yake ta yawo ni na gani tana ta bayani annabi yana zuwa mata wai da kwalkwal a kansa kaga daga jika san kadani ba annabi ne katan shaydan ne wallahi katan shaydani ne wai da kwalkwal wata na shafa kwalkwal din annabi da Allah bako ji ba bako gani ba ku samu ku gani ni na gani wallahi tana gani annabi ana ta ce mata sayyada Allah ana tsaya a garin nan wallahi ana ta zuwa neman kwashar tabaraki ko wajenta wa annabi yana zon mata wai sai annabi yazo si tahira baba ta tace ki tashi ki zaki sallah tace ina tare da mai sallar ki ce ai kina tare da mai sallar ba ita sallah saboda Allah annabi zai cika da sallah ɗan uwa tsakani da Allah annabin gaskiya ne kuwa annabin gaskiya ne wanda lafazin sa na ƙarshe abin da ya faɗa shine assalama malakat aymanukum lafazin sa na ƙarshe zai bar duniya sai da ya faɗa yi mana wasiyyi da sallah ya ce ku riƙe sallah ku riƙe abinda daman kai mallaka amma a ce shine zai ce kina tare da mai sallah saboda Allah to inda shaydan zai iya zo kuma da gaskiya ne tana ganin wani din da gaskiya ne wallahi shaydan ne kawai ke wasa da hankalinta kuma da yake a kauye ne a karkara ne kun ga su a lokacin za su dauka cewa duk duniya babu wani waliyi sai ita waliyi ya ce babba a gani saboda haka abubuwan sai dai Allah madaukakin sarki ya kare mu abin da sai kullun kaga kamar ana wayewa kuma idan aka yi wani abin sai ya ga akwai saurar har yanzu saboda haka malamai suka ce idan mutum ya ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ya wasafa shi in dai shine mutum zai ganshi a kamarin sa yadda yake to wannan falala ce daraja ce Allah madaukakin sarki ya so ya karrama ka da ita Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon ganin sa gaba daya dan uwa babu wata addu'a da ake a ga annabi a mafarki babu wani zikiri da ake a ga annabi a mafarki babu wani abu da ake a ga annabi a mafarki kawai idan Allah ga dama zai baka kada a ce idan kai salati dubu kaza za a ganshi idan kai kaza wallahi da ƙarya ne babu wannan kuma akwai to ya kamata a ce daga bakin sa muka ji tunda shine wanda Allah madaukakin sarki yake shar'antawa ta bakin sa ba haka bane yawa Allah ya san mu dace wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abu sa'id al-khudri da Allah ta tabbata a gare shi annahu sami annabiyyi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace naji annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yana cewa idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha idan ɗayan ku ya ga mafarkin da yake so ta kayatar da shi na alkhairi fa inna ma hiya minallahi ta'ala kun ji ba sai manzo Allah ya ce to ita wannan mafarkin daga Allah ne madaukakin sarki falyahmadillah alaiha waliyuhaddith biha to ya gode wa Allah madaukakin sarki akan wannan mafarkin sannan kuma ya bada labari da ita mafarkin shine wata ruwaya tace kada ya bada labari ga kowa sai mutumin da yake san sa ko mutumin da yake masa fatan alkhairi ko kuma malami in ba haka ba zaka je ka ba mutum labari ya je fasara maka ita mugun fasara kamar yadda muke bayani a baya wa fi ruwayatin fala yuhaddith biha illa man yuhibbu to kun ji ba sai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce kada ya bada labari ga mafarkin nasa ga kowa sai wanda yake so wa idza ra'a ghayra zalika idan kuma ya ga mafarkin da baya so mimma yakrahu cikin abin da yake ki fa inna ma hiya min ash-shaytani to ya sani wannan mafarkin ba daga Allah bane daga shaytan ne falyasta'id min sharriha sai ne mutsari daga sharrin wannan mafarkin wala yadhkuruha li ahadin kada kuma ya bawo kowa labari fa innaha la tadurruhu idan yi haka mafarkin ba zai cutar da shi komai ba matsalar abin da zai jawo maka cuta kaga mafhumul mukhalafa shine annabi ya ce fa innaha la tadurru mafarkin ba zai cutar da kai ba to mafhumul mukhalafa shine idan ka bada labari da ita fa zai cutar da kai ina fata an fahimta yawa so zaka sai mutun ya ja bakin sa ya shiru malamai suka ce shine ladabi na mummunan mafarki yan uwa ga shaka haka duk lokacin da mutun ya wani mummunan mafarki abu na farko da zai idan ya tashi shine sai ya nemi tsarin Allah madaukakin sarki a ya tofa a bangaren sa na hagu sau uku a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim yana tofa a hannun sa na hagu ba tare da yana fitar da yawo ba kawai in ya fitar da iska shikenan ina fata an fahimta abu na farko kenan sannan sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika min sharri ma ra'aytu fi manami ina fata an fahimta Allah ina neman tsarin ka daga sharrin abin da na gani a cikin bacci na sannan annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce sai mutun ya juya daga barin da yake kai zuwa ɗaya barin kana kwanta bangaren ka na dama ne to sai ka koma hagu kana hagu ne sai ka koma dama an fahimta malamai suka ce wannan alfa'ali ne alfa'ali shine kyakkyawan fata yadda ka juya daga bangaren daman naka koma hagu wannan mummunan farkin da kai Allah ya juya maka shi daga sharri zuwa alkhairi ina fata an fahimta sannan sai malamai suka ce idan ka koma baccinka sai kai mafarkin ya ƙara zuwa maka to abu na gaba shine sai ka tashi ga zaki Allah zaka zo kai sallah insha Allah ta'ala idan ka dawo ba zai ƙara zuwa ba sannan da safa idan ka tashi sai ka ja bakin ka rufe kayan ka kada ka ba kowa labari kada ka gaya kowa idan kai haka to insha Allah ta'ala mafarkin babu abin da zai maka ba zai cutar da kai komai ba amma sai ga mutun ya mafarki kuma zana mara kyau ya zo ya tarar mutane yana ba su labari ba daidai bane wannan ya saba umarni annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi وعن حديث متفق عليه وعن ابي قتاده قال رضي الله عنه قال انكر وانا حديث ده ابو قتاده يرد الله تعالى تبتا ا غدي شيتي قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي تراد امسي صار تبتا ا غدي شيتي الرؤيا الصالحه وفي روايه الرؤيا الحسنه يتي نغرتت مفركي وتروا كما يتي كيكيا مفركي من الله ده الله والحلم من الشيطان mummunan mafarki kuma daga shaytan ne shine irin mafarkin da abinda ake nufi da alhulum shine mafarkin da mutun zai yi wanda ba shi da istiqrariya za ka ga ka fara mafarki da kaza sai ka fada wancan sai ga shi ma ka fada gaba ɗaya baka iya tantance abinda kai mafarki da shi ba shine a lokacin da annabi yusuf alaihi salam wancan sarki na zamanin sa wancan al-aziz aziz misra din can ya mafarki inni ra'aytu sab'a baqaratin ko ya'kuluhunna sab'u zuwa karshe to da karshe da ya kira sai ya ce ya ayyuhal mala'u abtuni fi ru'ya in kuntum liru'ya tabur me suka ce qalu abagafu ahlami kun ji manyan shehunne ken suka ce ai kawai man tada zancen nan shirman mafarki ne kawai cewa ma nahnu bi ta'wil al-ahlami bi alimina to amma da aka kira annabi yusuf me yace bai fasara mafarkin ba ya fasara ina fata an fahimta to kaga su sai suka ce kawai ai shirman mafarki ne manta saboda basu sani ba kuma suka kasa jingina akan su rashin sani amma kaga da wanda ya san abin da yazo ya fasara ko bai fasara ba ya fasara ya fasara to al-hulum shine rikitaccen mafarki annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce daga shedan yake shi irin mafarkin fa man ra'a shay'an yakrahuhu wanda yaga wani abu a cikin baccin sa wanda yake ki falyanfuf an shimalihi talafan yayi tofi a hannun hagun sa sau uku shine abin da na ga muku yau وليتعوذ من الشيطان ينمصري daga shedani fa innaha la tadurruhu wa ma farkin insha Allah ta'ala ba zai cutar da shi ba muttafaqun alayhi bukhari da muslim suka rawaito malai ce annafaku nafkhun latifun lari kama'ahu abinda ake nufi da annafta shine dan tofi da zake wanda yake dan kadan wanda babu yawo a cikin shi muka ce wanne ne idan aka ce akwai yawo a cikin sa a karatun sifatul salatun nabi ne ko wanne ne muka ce akwai yawo a cikin sa ba wanda ya rike a sunansa ya ake ce masa ha amanta attafu a to shi wannan tofin da ake nufi shine tofin da babu yawo a cikin sa wa an jabir radiyallahu anhu an rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala wannan hadisi an karbo shi daga Jabir dan Abdullah radi Allah ta'ala tabbata a gare shi yace daga Annabi tsira da aminci tsira tabbata a gare shi yace idza ra'a ahadukum ar-ru'ya yakrahuha idan ɗayan ku ya ga mafarki wanda yake ki falyabsuq an yasarihi thalathan yayi tofi a hannun hagun sa sau uku wal yasta'id billahi minash shaitani thalathan ya nemi tsari daga Allah daga shedan da Allah madaukakin sarki sau uku wal yatahawwal an janbihi alladhi kana alayhi sai ya juya daga bangaren jikinsa da yake kai a lokacin da ya mafarki zuwa ɗaya bangaren wannan da mun yi bayanin shi rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin sahihina sa hadisi na ƙarshe a cikin baban wanda kuma akan sa zamu dakata insha Allah ta'ala wa an abil asqa wa filat ibn al asqa radiyallahu anhu an karbo daga abil asqa wa fila dan asqa da Allah ta'ala tabbata a gare shi qala yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زن الله تيرا دا امنتي تسار تبتا اغدي شي تي ان من اعظم الفر اي يدعي الرجل الى غير ابيه wannan hadisi kamar yadda muka ji an karbo shi daga Abil Asqa wa fila ibn al Asqa yarda Allah ta'ala tabbata a gare shi yace manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace inna min a'zamil fari haqiqa yana daga cikin mafi girman ƙarya al fari ita ce ƙarya kirkirar abu a jingina wani wanda bai jo bai gani ba kamar yadda Allah ke cewa ya maryamu laqad ji'ti shay'an shike cewa ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya shine kin zo da wani abu wanda yake na kirkire ay yad'i ar-rajul ila ghayri abih mafi girman ƙarya shine mutum ya jingina wa kansa ya jingina kansa zuwa ga wanda ba babansa ba. An fahimta? Mutum ya da'awar wani babansa shine babansa bayan ga babansa a gefe. Musamman ma idan mutum ya wani inda ni ya kyamar mahaifin nasa. Saboda babansa talaka ne ba shi da kuɗi. Sai ya jingina kansa zuwa ga wani mai kuɗi sai ya ce ai shine babansa. An fahimta? To bayan wannan ma annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya ce Allah ya tsine wanda da irin wannan aikin. Hadisi ingantacce manzo Allah ya ce Allah ya tsine wanda irin wannan aikin da wanda yake kaza annabi lissafa mutum uku ya ce da Allah ya tsine musu. Daga ciki akwai wanda ya jingina kansa zuwa ga wanda ba babansa ba. Musamman kamar yadda na faɗa ya kasance mutum yayi haka ne saboda kyaman mahaifinsa. Yana jin kunya a ce nan ne gidansu ko kuma wannan shine babansa. Me yasa? Saboda babansa talaka ne. Sai sa sunan babansa sai ya jingina da wani mai kuɗi wanda za a ce ai dan wane ne. Shikenan shi hankalinsa ya kwanta. To in aka ce dan wane ne sai me? Shi wani abin da yake nan sai zai baka? Saboda haka ko shakka babu wannan abu ne mai hatsari kwarai da gaske. Abu na biyu shine au yura'ainahu ma lam tara, ko ya gano wa idansa abinda bata gani ba. Ma'ana yace idansa ya ga abinda bata gani ba a cikin mafarki kenan. Ma'ana ya kidkiro wani abinda bai gani ba a cikin mafarki yace ya gani ya fada. To shi ma wannan yana ɗaya daga cikin abinda yake mafi girman ƙarya daga cikin ƙaryoyi da mutane suke yi, wanda duk ƙarya ce. Amma waɗannan abubuwan guda uku da zamu ambata laifinsu da girman abinda mutum zai samu na zunubi ya sha bamban da ƙarya da mutum yake ta yau da kullum. An fahimta? Abu na biyu mutum, abu na farko mutum ya jingina kansa zuwa ga wanda ba babansa ba. Abu na biyu mutum ya kirkiro wani labari ya ce mafarki yayi bayan kuma ƙarya ba mafarkin yayi ba. Abu na uku shine aw yaqula ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqul, ko ya faɗi wani abu game da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi irin abin da annabi bai faɗa ba. Kamar yadda zaka ga kasuwar da ake ci kenan yanzu. Kowa ya sha iska kawai ko kuma ya sha shayi kawai sai ka ji ya ce ai annabi ma ya ce, ai manzon Allah ya ce, Allah ya ce, komai yanzu zaka ji ana jingina Allah da manzonsa. Ba haka bane? Da ka buɗe redio abin da ake faɗa kenan. Filin siyasa, filin kaza ne, kowa zaka ji ya ce ai manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam. Wallahi wata magana ma zaka ga magana ce kawai da ake faɗa ta a gari yau da kullum sai ka ji an ce manzon Allah ya ce. Annabi ko tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa cikin Sahih Muslim, hadisin da Imam Muslim ya kawo shi ta'liqan. Yake cewa dukkanin wanda ya kirkiro wani abu ya jingina min, to ya tanadi gurin zamansa a cikin wutar jahannama. Wanda duk ya faɗi wani abu ya ce ni na faɗa ba, ni na faɗa ba, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace to shi da kansa ya tanadi inda ya dace da shi ya yanka kansa fuloti a cikin wutar jahannama. Wannan shine hukuncinsa. Sannan babu ƙarya mafi girma kamar ƙarƙirƙiri ƙarya ka jingina wa Allah maɗaukakin sarki, wacce take binta shine ka jingina wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Saboda haka ƴan uwan, bari ka kaffa da harshen mu, bari ka san abin da harshen mu zai faɗa. Duk abin da zaka faɗa wanda yake yana da alaƙa da addini, Allah ya ce ko annabi ya ce, kana da tabbas akan Allah ne ya ce? Kana da tabbas din annabi ne ya ce? Idan baka da shi ɗan uwa kai shiru ka faɗa abinka da Hausa, ka kwaskore shi ba Allah ne ya faɗa ba annabi ne ya faɗa ba, shikenan ka wuce wajen kawai ka huta. Amma jingina wa Allah da manzansa, wallahi wannan ba karamin hatsari ne da shi. Mutum yana haƙawa kansa ne wani babban rami na halaka wanda zai shiga bai sani ba. Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. Wannan hadisi shi ma rawahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa. To ina gani anan ya kamata mu dakata saboda lokacin sallah ya riga yayi. Abinda muka faɗi daidai, Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu ladan gaba ɗaya. Kuskuren da muka yi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، ولا حول ولا قوه الا بالله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.